jama'a ta da fatan ku ne lafiya kamar da mu ma muka wani a nan Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne yake tabin ku ga shirin sanar da dare akan mitoci da dama wanda suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma mita 60 a can Niger kuma a tashar matabiyewa Africa da ke mai a kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen radio da ke zaman kansu na amfani da Fara'a da Numa da Sarauniya da Dalo da kuma Niya birnin Kwani sai a yanar gizo inda ake jima'a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da wuni nene Ali Mustafa Sokoto ta da Ibrahim Kalmasi Garba bayan shi Ibrahim ya ga baku labaran duniya zamu kawo muku rahoto kan wani sabon farmaki da yan Boko Haram suka kai a can kasar Kamaru bayan sa ne zamu yi shimfiɗa da wata hira sannan mu dawo mu nemi jin ra'ayin ku game da faifan bidiyo da aka ruwa tsana tsohon gonan jihar Yobe kuma dan majalisar da ta Bukar Abba Ibrahim
maganan cewa wai shi mutum ne shi karan kansa wato yana da sirri na kansa shi ba wai mutum ne saboda mutanen sa zabe kuma dan siyasa ne kuma yana rike da mukamin siyasa abun ya kai wani irin matsayi wato na ainihin rashin mutunci da kuma ainihin rashin sani ya kamata
to akan wannan lamari muke so mu ji ra'ayinku a yau kan halin shugabanci da kuma maganar tarbiyya musamman kan kalamin da shi Bukar din yayi na cewa ai wannan lamarin shi kadai shi kuma shi kadai ne a matsayin sa na mutum ya shafe shi bai shafe jama'ar da yake wakilta ba a matsayin sa na shugaba kun yadda da wannan kalamin to sai ku shirya ku kira mu idan muka bude layan mu mai lamba alamar tarawa 1202 205 55 kuma za mu tsamayar ra'ayoyin naku wanda ko bayan su kuma yau muna da labaran wasanni daga Ghana amma da sai ba labarai
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran ma'aikatar tsaron Amurka ta ce makami mai linzamin nan da Korea ta Arewa ta yi nasarar gwadawa a wannan satin ba irin wanda aka taba gani bane a baya to amma barazanar sa ga Amurka takaitacciya ce mai magana da yawan ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Captain Jeff Davis ya ce har yanzu bamu ga jerin abubuwan da za su tabbatar akwai hadari ba yayin nuni da cewa a wani gwajin da aka yi nasarar yi a watan jiya wani macafkin makami mai linzamin da aka cilla daga Amurka yayin nasarar tarwatsa wani samfur din makami mai linzami na Korea ta Arewa na nahiya zuwa nahiya ICBM a takaice Davis ya ce makami mai linzamin da Korea ta Arewa ta gwada je talata na iya tafiyar kilomita sama da 2500 wanda zango ne mai tsawon da ka iya barazana ga Alaska jahar da ke ƙarshen arewa maso gabashin Amurka to amma banda tarin jihohi 48 da ke can kudu ko kuma jahar Hawaii da ke tsibirin Pacific wani jami'in gwamnatin Somalia ya ce an hallaka mayakan al-Shabab wajen 13 a wani farmakin gamayya da sojojin Amurka da na gwamnatin Somalia suka kai kusa da birnin Kismayo na kasar ta Somalia komandan sojojin Amurka da ke aiki a nahiyar Afirka ya fitar da wata takardar bayani yau dinnan Laraba mai bayyana cewa bayan samun bayanan sirri sojojin Amurka sun yi nasarar gudanar da wani farmaki na gamayya na kare kai a kan ƴan al-Shabab da safiyar yau Laraba a gogwon Somalia takardar bayanin ta ce ba za a bayyana sashin da ya kai farmakin ba saboda dalilai na tsaro to sai dai wata majiyar sojojin Somalia ta ce jirage masu saukar ungulu mallakin Amurka ne suka jidi sojojin Somalia na musamman zuwa inda aka kai farmakin mai kimanin tazarar kilomita 500 kudu da birnin Mogadishu inda suka yi ta lugudan wuta kan mayakan na Al-Shabab mataimakin komandan ma'aikatar tsaron Somalia da ke yankin Jobe na gangare Ahmad Abdullahi Isa ya ce sojojin Somalia sun kaddamar da farmakin ne bayan da suka samu bayanan da ke nuna cewa mayakan na shirin kai musu hari to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kasashen Pakistan da Afghanistan sun cimma yarjejeniyar gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro na bai daya kan yan ta'adda a bangarorin su na kan iyaka a cewar jami'ai a yau dinnan Laraba wata babbar tawagar haɗin gwiwa ta jam'iyyun Amurka ƙarƙashin jagorancin Senator John McCain ita ce ta taimaka aka cimma wannan jituwar yayin da ta kai ziyarar Islamabad da Kabul a wannan satin sanatocin na Amurka sun ce babban kwamandan sojan Pakistan Janar Kamar Javed Bajwa ya amince da matakin haɗin gwiwa na dakile ƙungiyoyin ta'addanci a yankin Donrat, a cewar wani bayanin da aka yada a ƙasar ta Afghanistan bayan tattaunawar da aka yi ranar Talata tsakanin shugaba Ashraf Ghani da tawagar ta Amurka. Takardar ta ruwaito sanata Maken na cewa sun buƙaci Amurka ta zama mai sa ido da kuma tantance wannan aikin, yayin da yake tattaunawa da shugaba Ghani kan shawarar Afghanistan game da batun. Shugaban Iraki Haidar Al-Abadi ya jinjina ma sojojin Iraki kan abin da ya kira wannan gawurtacciyar nasara a birnin Mosul, duk da yake ana ci gaba da fafatawa kan ISIS a tsohon sashin, wato a tsohon sashin birnin na Mosul. Abadi ya yi jawabin ne a jiya Talata lokacin da yake hira da manema labarai.
To, kun ji labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka birnin Washington DC ne. To, nan da 'yan mintoci muna fatan mu buɗe layinmu na waya mai lamba alamar tarawa 1-202-205-6555 mu so mu ɗaukar ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin kalamin da tsohon gwamnan jihar Yobe kuma sanata wato Bukar Abba Ibrahim ya yi game da bidiyon da ya watsu inda aka gan shi tare da wasu 'yan mata, inda yake cewa shi kaɗai abin ya shafa bai shafi waɗanda suka zaɓe shi ba. To, amma kafin ku fara bayyana mana wannan ra'ayoyin, bari mu ji rahoton Awal Garba kan harin baƙin, wato da nakunar baƙin wake da 'yan Boko Haram suka kai a ƙasar Kamaru.
Maharan Boko Haram suna ta kai waɗansu hare-hare a jihar Arewa mai nisa a ƙauyen Komaka a ƙaramin hukumar Mora, anda wani ɗan ƙunan baƙin wake ya kwance ɗamarar da yake ɗauke da shi a cikin tsakiyar al'umma. Ya yi sanadiyan mutuwar mutane guda huɗu, sama da goma kuma suka jikkata. Yanzu haka dai an garzaya da su asibitin Mora, ana ba su kulawa ta musamman. Jim kaɗan da kai harin sai aka gano wani wanda yake nema ya kwance nasa bawa man a wani bariki na sojojin ƙasar Jamhuriyar Kamaru dab da kan iyakar ƙasar Najeriya, amma bai samu nasara ba. An gano shi mai bawa kakakin ministan tsaro na ƙasar Jamhuriyar Kamaru shawara ta ɓangaren yaƙi da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Mista Lawali Jika ya ce kamar dai akwai lauje a cikin naɗi.
Mu ɗauki tsaron matakai, kasan mun zauna mun taro da ministan tsaro Joseph Biti Asomo, wanda ya ja mana kunna kuma ya gaya mana cewa ya kamata mu sa ido game da al'amuran da ke faruwa, da yake kakamanta cewa yau kwana uku kenan muka kama wasu cikin 'yan gudun hijira na Boko Haram suka fito daga ƙasar Najeriya. Shi yasa yanzu abin da ya faru gaskiya abin ya tada hankalin mutane, saboda mun lura cewa wato ƙungiyar Boko Haram suna sake shiga a kan lokaci, yanzu kuma suna shiga mu ne ta talakawa wanda suka taimaka musu na afkawa mazaunan ƙasar Kamaru. Shi yasa muka ce abin da ya kamata a yi za mu yi bincike gida-gida, mu shiga gida-gida ne kuma mu gani mu lura mu tabbatar da ba 'yan ƙungiyar Boko Haram daga cikin mazaunan wannan ƙauyuka a Arewa mai nisa, musamman da shashin garin Hamuka.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To, a gaishe ka Muhammad. To, yanzu sai batun faifan bidiyon nan da ya jima yana yawo a yanar gizo, inda aka ga tsohon gwamna kuma ɗan majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukar Abba Ibrahim tare da wasu 'yan mata a wani ɗaki da aka ce na otal ne, abinda ya jawo cece-kuce. To, magana nan ta ƙara ƙamari bayan da shi Bukar ɗin ya fito yana cewa shi ne a cikin faifan, amma kuma ya ce abin shi kaɗai ya shafi a matsayinsa na mutum, abinda za mu so mu ji ra'ayinku a kansa kenan. Amma sai mun gama jin fashin baƙin mai sharhi Dr. Kabir Lawan ɗan Ladi Lawanti, wanda ya ce shi bai yarda da maganar sanatan ba.
Maganar cewa wai ko an abu nan din sirrinsa wannan duk bai taso ba. Abu na biyu kuma ya kamata mutane su gane cewa wannan mutumin sanata ne, sanata kuma na ainihin Jamhuriyar Najeriya, ba wai kansila ne bane a wani yanki a Yobe ba. A'a, sanata ne mai wakiltar wani yanki a Yobe, amma kuma mai yin doka wa mutanen Najeriya. Ya kamata mutane su fahimci wannan. Saboda haka maganar cewa wai shi mutum ne shi karan kansa, wato yana da sirri na kansa, shi ba wai mutum ne, saboda mutanen suka zaɓe shi kuma ɗan siyasa ne, kuma yana riƙe da mukamin siyasa. siyasa kuma ana ambaton sa matsayin dattijo duk mutumin da yazo yana aikata irin waɗannan abubuwa kuma yana cikin wannan majalisa na farko ya kamata a ci ita majalisan da kanta ta dauki mataki akan shi ko dai su dakatar da shi ko kuma su dauki wani mataki wanda majalisa ba wato amma dai ya kamata a ci majalisa in ma ba ta yi magana akai ba ya kamata a ci ta dauki wani mataki abun ya kai wani irin matsayi wato na ainihin rashin mutunci da kuma ainihin rashin sanin ya kamata wato in ka ga wasu bayanai da wasu suke ainihin yadawa ta kafofin yada ainihin bayanai na wato social media wato abubuwan zumunta wato abun kunya ne wasu na ma amfani da addinin wajen kare shi na cewa an masa shigege a cikin harkar rayuwarsa wanda bata shafi ainihin sauran al'umma ba amma tambayan da kullum muke musu shine wannan mutumin da ake magana fa mutum ne wanda yake wasu mutane suka yadda da shi suka yadda da mutuncinsa suka yadda da kamalarsa suka zabe suka ce je ainihin wakilce su a majalisar dattawa saboda ayi wa kasa doka
duniya gidan kashe awo kowa ya kashe ta no yayi banna ga wani ya kashe ne rama.
To Dr. Kabir Ladi Lawanti kenan da ra'ayinsa game da maganar tsohon gwamnan jihar Yobe da kuma faifan bidiyon da ke watsa. To za mu bude wayar mu nan kadan amma sai mun ji waƙar nan ta tarbiya tukuna kadan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To jama'a mun bude layi mu domin jin maganar tsohon gwamnan jihar Yobe kuma kira mu na farko ma daga Yobe ya fito. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wake magana?
Kuna tare da Abubuwa Wanzam.
To Malam Buba, Malam Buba an To Malam Buba an ce mai daki ya sai inda daki ne yake ruwa ko kun san wannan sanata tsohon gwamnan. Me za ku ce game da wannan batun da ake yi musamman magana da yayi na cewa shi kadai abun ya shafa bai shafi ku mutanen Yobe da kuka zabe shi ba?
Na'am, to gaskiya mu dai matakin farko da muka ji wannan sanarwa din ta fito daga wasu kafafen watsa labarai da kuma media gaskiya wannan abu gaskiya ya ba mu jimami sosai da kamata. Kuma gaskiya dai ce kamar shi kadai din ya shafa. To shi kai dai ya shafa amma gaskiya kamar mu waɗanda muka kashe ranar mu da gajiyar mu da makamantansu muka yi zaɓe to gaskiya wannan abu mu ya dan girgiza makaɗan. To amma yana da kyau a yi bincike sosai aka yi a zurfa bincike saboda shi gaskiya muna ganin sa za mu iya cewa dattijo ne sosai a arewacin Najeriya maso gabas. Da fatan za ku tashi lafiya, wannan shi ne ra'ayi na, ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Buba, har yanzu dai kiran mu na biyu shi ma daga nan jihar Yobe bai fito. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana?
Mai magana Alhaji Biradada na Alhaji Umar Sarkin Kukure.
To Alhaji Bura barka
daga karamar kuman Nangere mazaunin Port Harcourt.
To Alhaji Bura barka ya dare, me naka ra'ayi game da maganar tsohon gwamnan nan naku?
Game da maganar tsohon gwamnan mu, wato na farko dai bamu ji daɗin yadda abu ya faru ba, amma kuma Allah da ikon sa ya bude da bakin sa yana cewa wannan abu shi ya shafa. To ni a matsayina na mutumin Yobe,
na'am,
na san lokacin da wannan mutum ya tsaya tsayawar daka wajen maganar kirkiro shari'ar musulunci, wanda kuma alhamdulillah mun ci moriyar wannan maganar shari'ar musulunci.
Na'am.
To an wayi gari ya zo ya magana da shi da kansa yake cewa abin nan shi ya shafa. To ni a matsayina na mutumin da ba Bahaushe ba ne, Balare ne, wannan kalma me yake nufi? Yana nufin ya riga ya aikata ne amma duk abin da zai ko kuma a'a yana nufin shi bai bane
abin da yake nufi abin da muka fahimta Alhaji Bora shine cewa abin da muka kana jina
idan wannan abu ya tabbata cewa shi yayi don Allah a tafi mana da shi amma shi ra'ayin ta musulunci
to mun gode Alhaji Bora bari mu je ga kiran mu na uku wanda shi ma dai daga Yobe ne har ila na ga alamar mutane ba sun kimtsa wannan kiran sosai bismillah wane ne gaba a waya
Assalamu alaikum kana magana da Adamu Zangi daga Shariya Jariobi
to mallam Adamu ga ya mun naka ra'ayi kan abin da Bukar Abba Ibrahim yace abin da ya faru da aka gani a bidiyo na shi ya safa a matsayin shi kansa mutum bai shafi ku mazabansa ba
eh gaskiya ya shafe mu to ne saboda cin mutunci ne ma wannan
na'am hello
hello ina jin ku
ci gaba Adamu kace me Hello Adamu ne koko wani ne da daga Niger din ne to ina jin lambar Adamu ta tsinke to daman an ce akwai kira daga Niger kai kake magana daga Niger ne
eh umma mallan ana da gudugun ta take jan horon Niger
to mi sunanka ne
umma mallan Ali da gudugun ta take jan horon Niger
to mallan umma me yara an ka game da wannan abu da ke faruwa a makwabciyar kasan
to ni na ga yanzu Najeriya take kuce yayi yawa yanzu da Buhari bai lahi ga kaji wanga an ce gwamnatin jihar yayi kaza kaji wanga mai kula da ki hanti da rashawa ya kaza ya kaza to ala Najeriya fade kan sauri guda Najeriya guda ta raba hukunan gidan da suke yi wallahi sosai su turba da kan Najeriya aje mu su ba sako to da ala annan da mashi gaba sanar da annan yanzu su ba za su yi samu Najeriya kuma ta daidai
wato kana ganin mallam Umma kana ganin don Buhari bai na duk wannan abubuwan suke faruwa
wallahi ni na ga don Buhari bai lahiya duk sun kuce 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 yayi akwai
to mun gode mallam Umma Niger bari mu koma cikin Najeriya a Kaduna assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah bai barka da dare barka da aiki.
Barka Mallam Musa muje.
To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya. So irin wayannan abubuwan idan shugabanni har mutun zai yi sa abu tunanin cewa wai shi kadai ya shafa. To ai akwai ina da mutunci yana da kima kuma shi da tije ne yana da mutuncin shi bai kamata irin wannan abun ba kalman nan ya fito daga bakin shi akan cewa shi kadai ya shafa ba saboda idan muka dauka ai idan misali yau ana zargin ka da abu kuma har ka fito ka nuna cewa zargin nan da ake kaman ka tabbatar da shi kaga wannan akwai matsala lidiya gaskiya kamata a tsaya a yi bincike mai tsaranin idan aka bincika aka tabbatar da wannan to gaskiya kamata shari'ar musulunci ta aiki akan shi saboda irin wayannan abubuwan gaskiya ba ma jin dadin a ce manyan arewa suna irin wayannan abubuwan gaskiya ba abin da
amma Alhaji Musa a tsaya tsaya to ni tsayata da kai saurin tafiya kake ka gamo ga tsayan tambaye ka magana shugabanci da tarbiya ka san saboda yaya shugabanni sukan ce ai kaza kuyi kaza kuyi barka za kuyi kaza ku barka za kamar yadda yake cewa ya zaka yi ka raba shugabanci da halin mutum a matsayin mutum
na'am to kaga irin abubuwan da ake mara kamar yadda misali kaji mutum ya ce ma wai ka bi fadan mallam amma ba wai lalle ka bi aikin da mallam yake yi ba kaga wannan magana ni na ganin kamar kuskure ne da al'umma suke fadi ai idan aka kama ka da kamala da mutunci da daraja to bai kamata a ce ka ce ai amfani da fadar ka ai amfani da aikin da kake yi ba kaga
To mun gode Mallam Musa bari mu tsaya nan Kaduna dai har ila assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam Ali Mustafa Sokoto da fata an sallah lafiya.
Alhamdulillah mun sallah lafiya wake magana.
Sunana Murtala ne ina shirin ku daga Rarra da su a Kaduna tare da Najeriya.
To Mallam Murtala kai magana nan ta Bukar Abba ta ratsa ka ne abin shi kadai ya shafa ko ya shafi sauran mutanen da yake wakilta.
A to ai duk al'ummomin ba ma gaba ɗaya yanzu ta ga bayan ya shafi mutanen Yobe. Za su shafi mutanen Najeriya gaba ɗaya tun da sanata ne shi yanzu. Idan suka san za su dinga irin wannan abubuwa a ƙarƙashin ƙasa to bai kamata kwata-kwata su shiga harkar siyasa ba. Wannan duk wani abu tsakanin su da Allah ne su suka sani amma in kuma za ka fito ka nemi mutane a gun siyasa don neman mulki da son suna kuma kai wani ya ta ce kuma kai kaɗai ya shafa. To ai kai ɗin aka zaɓa kuma darajarsa aka sa amma da ta bayyana halayen ka tun farko sai dai ma ba ma za a kalle ka balle a zaɓe ka ba.
To mun gode muta la har yanzu dai muna Kaduna mu je ga malami na gaba hello assalamu alaikum
Adamu Jeje daga Kaduna Jaji Najeriya
wane ne ban ji sunan ba
wato Adamu Jeje
to mallam
sunan ba ce Kaduna Jaji Najeriya
to mallam Adamu barka dare mu je na ji ka ga gaba
ya ba a har ga Allah wannan abin kunya ne kuma ni na goyi bayan tunda a lokacin da yake gwamna ya yi kirkiri
Asha abun waye mallam Adamu in ka samu dama kai kokari ka sake kira mu waye ka ta yanke ba ta da ka karkare fada mana ba to bari mu koma jihar shi tsohon gwamnatin wato Yobe assalamu alaikum
Amu alaikum salam. Alan Guro.
Madalla, kai Malam Guro, wane ne yake magana?
Kana magana da Abubakar Ibrahim.
To Malam Abubakar baka da yamma. Me ra'ayinka game da batun tsohon gwamnan nan naku ne?
A'a, ni ba na ra'ayi da wani gwamna ko waye. Ko dai dazu ne da yamma ta yi kawai muka fara jin harba-harba a cikin gari, mu kawai ba mu san komai ba.
Asha, a nan cikin Yobe Adama Turu?
A cikin Fatisu.
To a Fatisu, to Allah ya kawo saukin abin nan, ko me yake faruwa Malam Abubakar, ka ji?
Duniya ta tsaya mu da addu'a, Allah ya dauke mana wannan abu.
Amin, 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 Allah ya kawo saukin shi. To bari mu je Lagos. Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam.
Da wa muke magana daga Lagos?
Ana magana da Bala Fakka.
To Malam Bala, me ra'ayinka game da wannan faifan bidiyo na tsohon gwamnan Yobe da kuma cewa da yake shi kadai abin shafa bai shafi kowa ba?
Gaskiya mutanen manyan suna bata mana lokaci. Suna yin abin da ba daidai ba. Ba mu ji daɗi wallahi.
Amma kana ganin cewa magana da ya cewa shi kadai abin shafa ba haka bane ko haka din ne?
A'a, shi kadai ya shafa ba.
Ya shafi kowa?
A, ya shafi jama'a musulmi.
Ta yaya?
Ta wannan abin da aka ce an gane shi ta internet.
To mun gode Malam Bala, an ce mun lokacin da muke da shi ya kare, nan zamu diga aya a daukan lambar yau sai gobe dan Allah, kai mu zo mu ci gaba. To kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nan karfe 5:09 na la'asari a nan birnin Washington DC. Muna fata kuna murewa shirye-shirye. Yanzu ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na
wasanni a takaice.
A yayin da Amurka ke shirin shiga gasar cin kofin nahiyar arewaci da tsakiyar Amurka da yankin Caribbean, Amurka ta ba gane kashi a wasan zumunta da ci 2-1. An yi wasan zumuntar ne tamkar wasanni uku da kasashe biyun suka taba yi a gasannin cin kofin duniya. Wasan zumunta na ranar Asabar a ƙarshen makon jiya da aka yi shi a nan Amurka ya yi ƙarfi fiye da yadda aka san wasannin zumunta ke tafiya. Kuma wasan ya taimaka wa kodin Amurka wurin fahimtar 'yan wasansa kafin shiga gasar ta nahiyar arewacin Amurka. Amurka ce ta fara zira kwallo a ragan Ghana bayan minti 19 ta kafar dan wasanta Dom Doya. A daidai minti 52 kuma Kelly Acosta ya zira kwallo na biyu a ragan Ghana. Golan Amurka Brand Guzan da ya kama wani bugun penalty na captain Ghana Asamoah Gyan a zagayen farkon wasan ya gaza taɓuka komai a lokacin da Gyan ɗin ya harbo wani kwallo a daidai minti 60 wanda ya ba Ghana kwallo ɗaya a cikin wasar. Wani alkalin FIFA ɗan Ghana Williams Agbovi ya bada shawaran datsa na'urorin bidiyo da ke taimakawa alkalai wurin lura da yadda ake gudanar da wasa da kuma zantar da hukuncin alkalan wasa a wasannin Premier League ɗin Ghana. Wannan babban jami'in alkalancin wasan ƙwallon ƙafa ya kyautata zaton samar da wannan na'urorin za su taimaka wurin warware kalubalolin alkalanci a wasan Premier League ɗin cikin gida. Ko da yake amfani da wannan na'urorin bai samu karɓuwa ba sosai ga masu harkokin ƙwallon ƙafa a duniya bayan FIFA ta yi amfani da su a wasan Confederations nata. William Agbovi ya bada wannan shawara ce bayan wasan cin kofin shugaban ƙasar Ghana wanda ya yi wa alƙalanci a shekaran jiya Litini tsakanin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Ghana da suka hada da kuma su Asante Kotoko da babban kishiyar ta Accra House of Folk, inda Asante Kotoko ta doke House of Folk ta bugun penalty. Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta NFF bata amince da canjin ranar wasan shiga gasar cin kofin duniya da za ta yi da ƙasar Kamaru a jihar Oyo da hukumar FIFA ta yi ba. FIFA ta ɗage ranar wasan da za a yi a filin wasan Godswill Akpabio a Oyo daga ranar 1 ga watan Satumba ta maido shi baya zuwa ranar 30 ga watan Agusta bisa dalilai da suka shafi yaɗa wannan wasan ta gidajen talabijin. Ya zuwa yanzu Najeriya bata ce ufan ba akan wasikar da FIFA ta aike mata a makon jiya akan wannan batun, yayin da NFF take niyyar neman dalilai da za su hana kai wasan gaba a maimakon komawa da wasan baya da aka yi. Amma dai wata majiya daga hukumar NFF ta ce dan da ƙarshen mako hukumar za ta shigar da sabuwar bukata na a yi wannan wasan ranar 1 ga watan Satumba ga FIFA kamar yadda daman can aka riga aka tsara yin wasar.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Zaman da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a kwanan nan, Amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen sauya yadda ake tunkarar matsalolin haƙƙin ɗan adam cikin gaggawa na ƙasa da ƙasa. A jawabai da dama, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Nikki Haley, ta yi nuni da buƙatar yin garan bawul ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar, ko kuma HRC a takaice, domin ta ƙara samun cikakken amfani da kuma sanin me ke zuwa yazo, tare da kawar da ajandar son zuciya ta sanya ma Isra'ila karar tsana. Ta yi nuni da buƙatar hukumar da ta maida hankali akan abubuwan da ke faruwa na ƙasa da ƙasa, da kuma ɗaukan matakai akan waɗanda suka shafi munanan keta haddin ɗan adam, ciki har da sauya tsarin. Ko su wane ne ya kamata a ba kujera cikin hukumar. A haƙiƙa Amurka ta shiga cikin shirye-shiryen samar da mafita akan kungiyar ƙasa da ƙasa waje za ta yi binciken rahotannin cin zarafi wanda ke faruwa a yankin Kasai da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Amurka ta ba da rubutaccen bayani mai ƙarfi na kira ga gwamnatin DRC da ta ba da haɗin kai kan binciken. Ta hanyar ba da damar wajen duba dukkan wuraren a faɗin ƙasar, sannan ta tabbatar da tsaron waɗanda suka ba da haɗin kai wajen binciken, ciki har da waɗanda abin ya shafa da kuma shaidu game da tabbatar da an hukunta waɗanda suka aikata wannan cin zarafi na tauye haƙƙin ɗan adam. Dangane da Venezuela kuwa, Amurka na cikin waɗanda suka ɗauki nauyi a gefe guda domin jawo hankalin yadda yanayin haƙƙin ɗan adam ke sukurkucewa a can. Biyo bayan abubuwan da suka faru, Amurka ta yi Allah wadai da ramuwar gayyar da aka kai akan wasu daga cikin 'yan kwamitin da suka shiga cikin shirin. A ɓangaren bambancin jinsi, Amurka na cikin waɗanda suka amince ta hanyar kawar da azabtar da mata da kuma nuna ƙyama akan mata, yara da manyansu. Haka kuma, Amurka ta shiga cikin waɗanda suka gabatar da shawarar ƙara wa'adin aiki mai sanya idanu na musamman akan masu safarar mutane da kuma auren tilas ko na yara ƙanana. Amurka tana daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙuduri akan tashin hankali mai firgitarwa da kuma cin zarafin al'umma a Siriya. Haka kuma, Amurka tana cikin waɗanda suka ɗauki nauyin ƙudurin da ya yi marhabin da haɗin kan da gwamnatin Ukraine take ba jami'an sanya idanu kan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka ta ci gaba da ba da goyon bayanta da tabbatar da shiri na musamman akan mai ba da rahoto na musamman akan Belarus da kuma halin da ake ciki na tauye haƙƙin ɗan adam a Eritrea, da ba da goyon bayan jawabin shugaban ƙasar Cote d'Ivoire domin ƙara wa gwamnatin ƙwarin gwiwa kan haɗin kai tsakanin gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya akan haƙƙunan ɗan adam. Amurka na aiki tare da HRC domin nuna ba za ta taɓa fidda rai akan haƙƙoƙin ɗan adam a duniya ba. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani, sai ku rubuto zuwa ga Editorials VOA Washington DC 2237 USA. Za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan editorial a shafinmu na yanar gizo www.voanews.com/editorial.
Tuma da yanzu karfe 5:02 na la'asar a Washington, bari mai da ku ga Ibrahim ya bamu labari a takaice shirinmu na ƙarshe.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce makami mai linzamin nan da Koriya ta Arewa ta yi nasarar gwadawa wannan satin ba irin wanda aka taɓa gani a baya ba ne. To, amma barazanarsa ga Amurka taƙaitacciya ce. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Captain Jeff Davis, ya ce har yanzu ba mu ga wasu jerin abubuwan da za su tabbatar akwai haɗari ba. Ya yi nuni da wani gwajin da aka yi nasarar yi a watan jiya, inda wani macafkin makami mai linzami da aka cilla daga nan Amurka ya yi nasarar tarwatsa wani samfur ɗin makami mai linzami na Koriya ta Arewa na nahiya zuwa nahiya ICBM a taƙaice. Wani jami'in gwamnatin Somalia ya ce an hallaka mayakan Al-Shabab wajen 13 a wani farmakin gamayya da sojojin Amurka da na gwamnatin Somalia suka kai kusa da birnin Kismayo na ƙasar ta Somalia.
To, gaishe ka Malam Ibrahim. Jama'a, na zamu muku abin da Yarbawa ke cewa odabo. Sai gobe da safiya, Allah ya kai mu karfe 6, muna fatan mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da dukkanmu a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ita Saida da kuma injiniya da Musliman Ali Mustafa Sakwato ne a Washington.